sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji halin da ake ciki a kasar Burkina Faso bayan wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki.
To a kai kin takaitawa abun da dai zamu iya cewa shine gaskiya lamarin abun da ke faruwa matsalar tsaro jama'ar kasa sun nuna gaskiya rashin jin dadin su da kuma yadda har ila yau ake ganin gwamnati ta ki ta tsaya ta kula da lalle abun da jama'ar kasa suke so.
Za kuma aji cewa ana ci gaba da makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Najeriya Alhaji Kabir mai ƙarfi na uku. Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani zama na musamman na neman hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a Kamaru. Muna tafa da shirin labaran wasanni. To amma kafin nan ga Babu Makeri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Jami'an
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na Ukraine duk da cewa sojojin Russia na shirin shan kashi mafi muni a yakin. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk, Donetsk, Kherson da kuma yankin Zaporizhia sun zama ƴan uwanmu har abada, inji Putin yayin wani buki a yau Juma'a a Kremlin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mayar da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatarsa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta NATO. Fadar White House ta yi Allah wadai da kwacin kasa da Russia ta yi. A cikin wata sanarwa, shugaba Joe Biden ya kira mamayar da ta yaudara. A cikin wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fitar, ya ce Amurka da kawayenta za su sanya wani karin takunkumai masu tsanani a kan jami'an gwamnatin Rasha da ƴan uwansu da jami'an sojan Rasha da na Belarus da kuma cibiyoyin sayo kayan tsaro game da masu samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da ke tallafawa masana'antar sojan Rasha. A yau Juma'a mayakan Islama na kungiyar Al-Shabab sun kashe mutane 12 da suke haƙar rijiya a kudancin Somalia inda fari ya yi wa lahani, inji wani mazaunin yankin da jami'ai. Rikici tsakanin Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'ar musulunci da gwamnatin tsakiya ta kashe dubban mutane tun shekarar 2006. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasara a fagen daga a 'yan makonnin da suka gabata, yayin da suke fafatawa tare da kungiyoyin kare kai na cikin gida. Amma Al-Shabab na ci gaba da kai munanan hare-hare. Harin na baya-bayan nan da ya faru ne a garin Garille da ke kudancin yankin Gedo a lokacin da 'yan ta'addan suka kaiwa ma'aikatan jirgi hari a wurin aikinsu, inda suka kona gawarwakinsu da kuma kayan aikinsu na tonon ƙasa, inji Mahadi Abdi, wani mazaunin yankin da ya ziyarci wurin tare da kirga gawarwakin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya faɗa a yau Juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin Burkina Faso, kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa. Sojojin sun tsatsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa, kana suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar, wanda ya dakatar da yaɗa labarai a cewar Reuters. duk kokarin tuntuba domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai nasara ba. Har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba, amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar Afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata. Gwamnatin mulkin soji karkashin jagorancin kanar Paul Henri Sadaogo Damiba ta karbi mulkin Burkina Faso a wani juyin mulki a ranar 24 ga watan Janairu. Galibi fararen hula ne suka yi murna da wancan juyin mulkin bayan sun gaji da gwamnatin farin hula ta tsohon shugaban kasar Roch Kabore da ta gagara yin galaba akan mayakan 'yan ta'adda da suka kashe dubban fararen hula a cikin 'yan shekarun nan tare da kwace yankuna da dama a arewaci da kuma gabashin kasar. A ƙarshe, wani dan kunar bakin wake ya tayar da ban mai karfi a wani ɗakin karatu cike da ɗalibai a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da sanyin safiyar yau Juma'a, inda ya kashe akalla ɗalibai 19 kana ya raunata wasu 27. Waɗanda lamarin ya shafa sun haɗa da 'yan mata. Shaidu da jami'an 'yan sadda sun ce tashin bam ɗin ya faru ne a cikin cibiyar ilimi ta Kaji da ke yammacin yankin Dashi Barci a birnin, unguwar da galibi mabiya Shi'a ne na Hazara ke zaune. Mai magana da yawun 'yan sandan Kabul Khalid Zadran ya tabbatarwa da VOA asarar rayukan tare da yin tabbata tashin hankalin. Ya ce jami'an tsaron Taliban sun isa yankin kuma suna gudanar da bincike. Zadran ya ce ɗalibai na shirye-shiryen jarrabawan shiga jami'a ne lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya kai hari a cibiyar ilimin. Abin takaici shi ne mutane 19 suka yi shahada, sannan wasu 27 kuma suka ji rauni.
To sai mana aikin gafara saboda tangardar na'ura da aka fara ji. Baba Yakubu Kiri kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar Burkina Faso, inda yau aka wayi gari da wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. Dan jin halin da ake ciki a halin yanzu, na tuntubi wani bahaushen kasar wanda ke zaune a birnin Wagadugu, wato zangon birnin Wagadugu, mai suna Abdulrahman Nagarba. Sai ya ce
assalamu alaikum. To lalle yau da asuba'i mun yi halbe-halben bindigogi, to inda dai lalle da gari ya waye ake samun labarin cewa shojoji ne lalle ke nuna lalle rashin amincewarsu da lalle abubuwan da ke faruwa, musamman dai wannan dai da matsalar dai tsaro da aka sani kasa take fuskanta tun wani lokaci.
Me ake ciki a halin yanzu?
Tun da safe har ila yau da wannan ranar Juma'a, baki daya sai mu ce ma'aikatu baki daya da kuma kamfanoni duka a rufe suke, saboda lalle a unguwanni, wasu unguwanni akwai shojoji yawa har zuwa dai shiyar fadar shugaban kasa. Don haka in aka duba kuma television dai na gwamnati, babu wani shiri da ake yi dai tun da safe har wannan lokaci.
Shin akwai alamar an samu mace-mace?
Gaskiya labarin dai da muke samu babu dai alamar cewa an samu mace-mace, yawa tun da safe dai har zuwa dai wannan lokacin dai babu dai labari dai tukunna, yawa ba mu san dai har ila yau dai abinda ake ciki ba, yawa domin jama'a dai kowanne dai na unguwarsa ko kuma gida.
Akwai wani ƙarin bayani da zaka mana?
To a takaicin takaitawa abunda dai za mu iya cewa shine gaskiya lamarin abunda ke faruwa, matsalar tsaro, jama'ar kasa sun nuna gaskiya rashin jin daɗin su da kuma yadda har ila yau ake ganin gwamnati ta ki ta tsaya ta kula da lalle abunda jama'ar kasa suke so, domin suna nuna cewa kamar ya kamata a duba wata makociyar kasar Burkina Faso a nan, irin lalle yadda suke tafiyar da shugabancin su. To abunda lalle ake bukata gwamnatin kasar Burkina Faso ita kuma ta je bisa kan wannan tsari.
Malam Abdulrahman Nagarba kenan, wani bahaushen kasar Burkina Faso wanda ke zangon birnin Wagadugu, yanzu kuma sai Najeriya inda ake ci gaba da makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Arewacin Najeriya Alhaji Kabir mai ƙarfi Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Najeriya Alhaji Muhammadu Kabir mai ƙarfi na uku. Sarkin na Lakwaja wanda ya rasu a ranar Laraban nan da ta gabata kuma aka yi jana'izar shi a jiya Alhamis ya rasu yana da shekaru 80 a duniya bayan da ya share shekaru 30 yana mulki a masarautar ta Lakwaja. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da sanarwar yin ta'aziyya a sakamakon rashin wannan basarake da ta ce ya mai da hankali wajen hada kan jama'a. Gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ayyana rashin a matsayin babba. Alhaji Aliyu Lawaljiya mai yakin Lakwaja ya ce a yanzu haka suna cikin wani hali na kidima.
Wannan mutuwa na mai martaba sarkin Lakwaja dai gwaji ne a gare mu kuma mu yi wa Allah godiya saboda kyakkyawan rayuwa da Allah ya ba sa da kyakkyawan shugabanci da yayi wa gari na hada kan al'umman gari na gwadin mu samu zama lafiya. Muna rashin sa a tsakanin mu, Allah ya karbi bakoncin sa ya sada shi da aljanna Firdaus.
Kuma dai waɗannan shugabannin al'umma ne a birnin na Lakwaja ga abin da suke cewa.
Alhaji Muhammadu Musa sarkin Lada ne na Lakwaja. A gaskiya mutuwan mai mataba sarkin Lakwaja Dr. Alhaji Kabiru mai karfi na uku wannan mutuwa ya girgiza mu ya hankalin mu ya tashi domin abin da yasa Alhaji Dr. Abinu Kabiru mai karfi na uku mutum ne wanda yake tsayayye ne mutum ne kuma wanda in yace eh ne in yace a'a baya san munafici baya san zalunci.
Sunana dai Alhaji Yahaya Zanladi Musa shugaban kungiya jama'a ta Zaladil Bidiya wa ikamata sunna jihar Kogi. Da farko da zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marigayi magarin na uku Allah jikan shi. Mutum ne mai so addini, mutum ne mai so mutanen su.
Kasancewa kana ɗaya daga cikin shugabannin al'umma, me za ka iya ganin kaman za ka tuna da shi, ba za ka mance da shi ba ga shugabancin shi sarkin Lakwaja ɗin?
To ban manta, akwai lokacin da shugabanmu Sheikh Abdullahi Balawu ya kawo mana ziyara, mun je gurin ya karba mu hannu biyu, mai lokaci ya sanar da mu ce kullun kufan shi a buɗe ne, shi mai so addini ne.
Alhamdulillahi sunana Ibrahim Muhammad Yaro daga unguwar Madabo. Gaskiya wallahi mun yi bakin ciki mu mutanen Lakwaja da rashin mai martaba namu. Wallahi muka ce ba mu yi rashi ba, wallahi mun yi ƙarya saboda matsayi da ya tsaya mana a wannan gari.
Gwamnan jihar Kogin da kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Etsunufi Alhaji Yahaya Abubakar na cikin dubban mutane da suka halarci jana'izar marigayi sarkin da aka gudanar da yammacin jiya Alhamis a fadarsa da ke birnin Lakwaja. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda lalubo hanyoyin zaman lafiya a fadin kasar karo na biyu kenan da za a irin wannan zaman a fadin kasar musamman a bangaren da ake amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila anda a yanzu haka suke ta ɗauki baradi tsakanin su da jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema a raba kasar gida biyu ko kuma su balle daga kasar jamhuriyar Kamaru. Ministan cikin gida Mr. Atanga Nji ya yi taro da gwamnoni goma na kasar jamhuriyar Kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru. Muna wannan taro ne ba don komai ba, domin maido da zaman lafiya a kasar mu. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Adolf Lele Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka. Ya kamata a yi wannan zaman domin yafewa juna, kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa
akanmu zai cin ruwa a kasar Kamaru. Kuma gwamnatin jihar Arewa mai nisa Bijin Yawa Bakari ya ce ya kyautata a sake wannan zama karo na biyu domin yin haka yana da matuƙar muhimmanci a wajenmu. Shugaban wadatar zaman lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar Khalifa Alhaji Uba Abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi.
Gaba yanzu duniya gabaki ɗaya tana cikin rikicewa, to amma ko ta ina ba ma a nan ƙasar Kamaru ba, ko ta ina ana neman zaman lafiya.
To yanzu a me za ka faɗa a kan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar zaman lafiya a ƙasar Kamaru, musamman ɓangaren arewacin ƙasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma ɓangaren yan awari na ƙasar Kamaru. Me za ka faɗa game da Khalifa na me wanzar zaman lafiya?
Na abin da zan faɗa a madadina na Khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya gabaki ɗaya da kuma yaƙi da ta'addanci, a nan ƙasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru, musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram nan da fitinan yan aware. To ka san gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba, shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa, domin kaga gwamnati da zai sai makami da kuɗin yan adam kuma ya je ya, to shi ne mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya, don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za a same shi da ƙarfi, ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko, amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi.
Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci?
Yawa matasa kuma masu ƙorafi a gwamnati bai ba mu aiki ba, a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa, aikin ba yawa na gwamnati ma, idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma ƙalilan ne, kuma muna nan al'umman matasa dewa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a, don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati, don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi. To yanzu mun fi da duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati ɓarayi ne, kai dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma, to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani, kowa ya nemi tattalin arzikinsa.
Alhaji Ali mai faɗa a ce a ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci. Amma wannan taro ya zo da wani bisalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana, wato arewa mai nisa da kuma ɓangaren mai amfani da harshen Ingilishi. Ana gani dai abin ya yi ƙamari ne yanzu an gani da cewa sojoji da yawa suna ɓata rayukansu da kuma yi aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Inuwa shi kan galau ne ba jewa ba.
anda ɗan ta'adda suka riga shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je kasan Ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ta tambaye ni ya nake gani eskar za a samu galaba a wannan taron mai to niyan da yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron hadatta wanda ma suka hada taron da za a gajeci yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan ni kirayi kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun gani sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wa to dai kamar dai yan sanda a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi General Marshall an kama shi an kashe shi aka nuno fotuna a shi foto wani foto ne na barazana ba shi bane kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa yace duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi an yi zama akan tebur da gwamnati din da ɗan ta'adda din da ƴan siyasa din sannan a sasanta a nan ne za su samu zaman lafiya kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba
yau bangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki baladi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda ƙasar kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar chad da kuma ƙasar jamhuriyar nijar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru
to a gaishe ka kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan yanzu kuma ga awwal ya dawo da labaran wasanni
wasanni a takaice
Jamhuriyar Kamaru kuma sunan ɗan ƙwallon kafan ƙasar Samuel Eto'o ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Sambu Hala ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar baɗi sai kuma ta ɓangaren fafatawa wanda ake yi na kule-kule ɗin da za su buga kofin ƙalubale
na kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai club din Gazel sun kala da takwarata club din Bambutus da Buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki club din AS Fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwarata ba club din Cotton ta Birnin Garwa club din Cotton ta Birnin Garwa ita ce ta jefa kwallo guda daya kilo a ragar club din Fortuna anda club din Cotton din ne ta samu nasara akan takwarata ta sai kuma club din Union de Douala ita kuma sun kara ne da club din Egirta bangaren Mungu ba wanda yace dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma club din Avion Academy ta sha kwallo guda daya ne akan takwarata club din Renaissance de Ngumu wanda yanzu haka an tantance club guda hudu su ne za su fafata a club din cin kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar Kamaru ministan wasanni na kasar Kamaru da motsa jiki Musta Muale Kumbi ya yi kira ga babbar murya ga hukumar wasanni ta duniya FIFA da ta cige shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto'o daga mukaminsa sannan kuma club din Cotton ta Birnin Garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwamza da club din Edin domin ganin ko wane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriyar Kamaru a daidai wannan lokaci anda ake neman a fada kakar wasanni na shekarar 2023 a kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa ɗan wasan Enemy sun kasar Kamaru kayayyakin wasa kok suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru FIFA Samuel Eto'o a kotu domin neman hakokin su da suke nema su dan nemi su a daidai wannan lokaci Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
ga Ibrahim a takaice shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na Ukraine duk da cewa sojojin Russia na shirin shan kashi mafi muni a yakin mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk Donetsk Kherson da kuma yankin Zaporizhia sun zama ƴan uwan mu har abada in ji Putin yayin wani buki a yau Juma'a a Kremlin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mai da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatar sa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta NATO Fadar White House ta yi Allah wadai da kwace kasa da Russia ta yi a cikin wata sanarwa shugaba Joe Biden ya kira mamayar da ta yaudara a yau Juma'a mayakan Islama na kungiyar Al-Shabab sun kashe mutane 12 da suke hakan rijiya a kudancin Somalia inda fari yayi wa lahani in ji wani mazaunin yankin da jami'ai rikici tsakanin Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'a musulunci da gwamnatin tsakiya ta kashe dubban mutane tun shekarar 2006 jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasara a fagen daga a 'yan makonnin da suka gabata yayin da suke fafatawa tare da kungiyoyin kare kai na cikin gida amma Al-Shabab na ci gaba da kai munanan hare-hare a ƙarshe kamfanin dillancin labaran Reuters ya faɗa a yau Juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin Burkina Faso kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa sojojin sun tsatsaya akan hanyar zuwa fadar shugaban kasa kana suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin kasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar Reuters duk kokarin tuntuba domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai nasara ba har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar Afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta jagoranci shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamansi Garba ke muku fata alheri wassalam